Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicin Alhamis 30 ga watan Afrilu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Usman Kabara
da Halima Jumrau.
Kamar dai kowace Alhamis, yau ma shirin namu baki daya akan kula da lafiya ne, musamman ma lafiyar mata da matasa. Kuma yau din ma tare muke da Malam Aliyu Musa, jami'i mai kula da yaki da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna. A yau zai yi mana bayani kan irin matsaloli ko illolin da kin gwaji da kuma rashin neman maganin cututtukan da ake dauka ta hanyar saduwa ke haifarwa. Kuma za mu bude muku layin waya ko kuma ku bugo mana ko ku yi mana ku gaya mana kai tsaye da tambaya ko gudunmawa. Za ku ji filin karin magana da kuma tattaunawar da Halima Abdullahi ta yi mana da wasu mata, har ma da wata likita, akan illolin cututtukan da ake dauka ta hanyar saduwa.
Wata ma ki ga dalilin haka gabanta ya lalace kwata-kwata saboda kunyar ki je ki gul likita.
To a takaice dai na taba yi, gaskiya ba zan iya zuwa in tona wa kaina asiri a gurin likita ba.
Mata su dinga kula sosai da yanayin jikinsu, kuma idan sun ga wani abun da ba su saba gani ba ko kuma sun ji wani canji da ba su saba ba, to ya kamata su yi sauri su garzaya asibiti kun matsala ba ta zama babba ba.
To kuma muna tare ko kuma mu ce muna tafe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin illolin ko kuma irin kin yin gwaji ga neman magani na cuta da ciki ake dauka ta hanyar saduwa suke haifarwa ga dan adam. Kuma kar ku manta, za mu bude layin waya ku kira mu kai tsaye ku yi tambayar ku ko kuma ku ba da gudunmuwar ku. Ku kasance tare da duk waɗannan abubuwa a cikin shirin yau da gobe.
Karin magana.
Komai hasken harin wata dare abun tsoro ne. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Ahmed India Gashuwa.
Karin magana.
To shi dai wannan karin magana na komai hasken harin wata dare abun tsoro ne. To wannan karin magana yana kunshe da wato wasu muhimman kalmomi waɗanda suka hada da farin wata. Wanda idan an ce farin wata ana nufin hasken wata kenan. Sai kuma wato dare. Shi kuma shine lokaci mai duhu da yake biyowa bayan faduwar rana. To idan Bahaushe ya amfani da wannan karin magana, to yana so ya nuna cewa duk irin shirin da mutum yayi wato akan ya aikata wani abu, to wannan shirin nasa yana da amfani a gare shi, amma wato dole ya shiga cikin taka tsantsan. Wato na iya cewa yanzu mu dauka kamar dalibi ne yayi karatu, yayi karatu sosai, to kuma sai jarabawa ta zo. To duk irin karatun da dalibi yayi, zaka ga idan jarabawa ta zo, to sai kaga hankalinsa ya tashi. Dan me? Saboda duk abin da ya karanta nan ba dole ne a ce duk abin da ya karanta ne zai fito a cikin jarabawar ba. Zai iya yiwuwa ya gama karatunsa a wani bangare daban, kuma a zo a bashi a yi masa tambayoyi akan wani bangare daban. Kaga a nan wurin duk karatun da yayi bai amfana da shi wajen amsa wannan tambayar ba. Saboda haka idan kana da wani aboki wanda ya karatu sosai a yana neman fuskanci jarabawa, to idan ka tambaye shi ka ce wani ai ku wannan jarabawar ba komai ai kun yi karatu, to zai iya ce maka ai komai hasken farin wata. To dare abin tsoro ne. Wato duk karatun nan da nayi ba fa dole ne a ce abubuwan da za a tambaya ya zama da kuma na karanta su ba. Haka kuma wannan karin magana zai iya bayuwa kamar ga mace wadda take wadda ta haihu, kamar ta haihuwa 5-6 da sauransu. To idan Allah ya sa ta ƙara ɗaukan wani wato misali ta samu wani juna biyu, to dole za ka samu dai yayin da aka ce kuma naƙuda ta zo, to hankalinta zai tashi. Domin ba ta san irin yadda za a yi ba. Za a sauka lafiya ne ko kuma wato misali ba za a sauka lafiya ba. To idan aka samu wadda take wadda bata dade tana haihuwa ba ita ma, to yayin da ta samu wadda ta dade tana haihuwa nan tana cewa to ai watan haihuwa ta wata na gaba ne, ko kuma tana ayyana dai watan haihuwa tana jinjinawa, to ita wannan wadda bata dade da bata saba haihuwa ba za ta ce a aiku haihuwa kuma ai ba abin tsoro bace a garinku amma a gare ku, to za ta iya ce mata yarinya ai komai hasken farin wata dare abin tsoro ne, wato duk wanda na ina haihuwan nan, to in dai aka ce naƙuda ta zo, to ita ma naƙuda dole wannan naƙuda ta zama kasana a cikin wani hali na tsoro saboda ba a sani ba tunda kafar ɗaya tana duniya ɗayar kuma tana lahira. To Bahaushe yana bada irin waɗannan yana bayani ne akan irin waɗannan kar maganganu yana bada su kamar inda na faɗa insha Allah.
To Malam Abdullahi Garba Imam kenan mai koyar da Hausa a makarantar koyon shari'ar Islama ta Aminu Kano a Kano. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da abokan tattaunawarta akan matsalolin da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa ke haifarwa.
A haka kuma wannan cututtukan sai su yi ta yaduwa har ta kai kuma su haifar da wani abu daban. Bari in fara da ke. To ko waɗanne irin matsaloli suke haifarwa?
To suna haifarwa da mata da yawa matsaloli iri daban-daban. Wata ma ki ga dalilin haka gabanta ya lalace kwata-kwata saboda kunyar ki je ki gun likita ki ce me ai matsala kaza ko cuta kaza tana daminki, ko kuma wasu ki ga a sanadiyar haka shi mijin ya ɗauka kina kunyar ki ce me ai ga abin da yake daminki in kina da abokanan zama dukansu duk ki goga musu. Wanda daga baya kafin a gano kan matsalar ko kuma a shayo kan matsalar zai ba wa mutane wahala.
To akwai hanyoyi da dama da mata suke ɗaukar irin waɗannan cututtuka. Ke a tunaninki ta ina ya fi ƙarfi tunda a lokuta da dama za ki ga har 'yan mata ma suna ɗaukar irin waɗannan cututtuka waɗanda ba su wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu da maza ba. To banda waɗannan hanyoyin ta waɗannan hanyoyi ne kuma?
To hanyoyin su ne dai akwai kamar banɗaki mara kyau haka. Ko kuma inda mai wannan cuta ta tsuguna ta yi fitsari haka. Ke ma kika zo kika tsuguna a gurin, to shi ma dai ana iya kamuwa da wannan ciwo ta wannan guri. Sannan kuma kamar irin bayan gida na gargajiya ɗin nan, shi ma idan ka tsuguna a kai wannan hayaƙin da yake fitowa a ciki yana bugarka, to a nan ma wannan cutar na iya kama ka.
To a ganinki a ce yau sai kika tsinci kanki a cikin irin waɗannan cututtuka, gashi dai kin ga cututtukan nan suna da illa kamar yadda malama Hauwa ta ce za su iya ma har hana mace haihuwa. To idan yau ke kika tsinci kanki a irin wannan yanayi ya zaki?
To gaskiya ba zan iya zuwa in tonawa kaina asiri a gurin likita ba in ce gashi ga abin da yake damuna kuma ga inda gurin nan yake. To a takaice dai na taɓa yi. Na taɓa bin an ce hararraɗi yana maganin wannan ciwo. Kafin in fara amfani da hararraɗin ina tsarki da ruwa ne mai zafi. To da na ji na hararraɗin nan sai nake tafasa hararraɗin, idan ya ɗan huce haka kaɗan sai in zauna a cikin wannan ruwan hararraɗin.
Biki je asibiti ba kenan?
Ban je gaskiya asibiti ba.
To amma ba kya ganin rashin zuwa asibitin zai haifar miki da wata illa a nan gaba?
To gaskiya ni dai tun da na yi amfani da wannan hararraɗi har yanzu ban sake ganin wannan alama ta wannan ciwo. Wannan ɗan ƙaiƙayi-ƙaiƙayin da nake ji kwata-kwata ba na jin shi, ciwon mara nan da nake ji kwata-kwata ba na jin ba. Kuma ni ban ga wata alama ta cewar zai sake dawowa ba.
To malama Hauwa.
Domin shawarar da zan ba wa jama'a shi ne duk wanda yake da irin wannan cuta kada ya ce zai zauna a gida ya yi maganinta, saboda maganin gargajiya ba komai yake warkarwa ba. Gwara ka tafi gun likitoci wanda suka san kan ciwo kuma suke da maganin da za su bada ga baki ɗaya ya tafi.
To yanzu kuma bari mu koma ɓangaren likita, wato Dakta Yamuna, wadda ƙwararriya ce ta fannin waɗannan irin cututtuka ta mata daga asibitin Rashid Shakoni da ke nan jihar Jigawa a birnin Dutse. To likita, kin ji dai yadda muka tattauna da waɗannan malamai.
Mata su ringa kula sosai da yanayin jikinsu, kuma idan sun ga wani abin da ba su saba gani ba ko kuma sun ji wani canji da ba su saba ba, to ya kamata su yi sauri su garzaya asibiti don matsala ba ta zama babba ba. Misali, wasu za su ga sun fara da kaman kaikayi, wanda kaikayin nan ko a fata ko kuma a asiyan suna zubar da wani ruwa. To wayannan duk matsaloli ne wanda suke a farko-farko, wanda tun daga lokacin idan an dau mataki a kan su za a iya magance su. Kuma waɗansu sai a rena su, nan kuma in aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala. Wasu kuma ba ma kaikayi ba ne ko fitar ruwa, wasu suna samun kaman raɗaɗi haka, to shi ma matsala ne. Sannan kuma akwai jirkicewa al'ada. To duk matar da ta ga tana ɗaya daga cikin wa'annan, ya kamata ta nemi shawara daga ma'aikatan lafiya. To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shi ne yanda al'ummarmu take da yanayin kunya da sauransu, da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ki ga cewa ba mata da yawa wanda suke ciki. To amma abin da nake so mata su wannan da shi ne, na farko shi a harkar lafiya dole sai an yi kasa da kunya, kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya, an yi tambaya, an yi bayani akan shi ba. Abu na biyu shi ne shi kanshi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya, da akwai tanaji da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace, ya kamata akwai wani ko wata ma mace wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya, ko da kuwa ba wai nurse ce ko likita ba ce, ko da mai shari'a asibiti ya zama na dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata, san da za a duba ta a guraren da take jin kunya. So ina ganin mata sun san da haka, kuma sun san cewa haƙƙinsu ne, san da suka ji kaman ba su gamsu ba ko kuma suna ɗari-ɗari za su iya cewa suna buƙatar wata mace ta zama tana tare da su sanda za a duba su.
A ƙarshe dakta, wani kira za ki yi ga su matan ta yadda da zarar sun ga wani abu ba daidai ba yana fita daga jikinsu, ko kuma dai wani yanayi na daban ko gurɓacewar al'ada ɗin da sauransu, wani kira za ki yi ko jan hankali na yanda za su wurin ƙwararru na lafiya cikin sauri?
Kiran da zan yi da su shi ne gaskiya mata a kula sosai. Matsala tun tana ƙaramarta ta fi sauƙin magani. So daga sun zara sun ga abin da ba daidai ba, kar su bari sai ta yi ta ta'azzara ta zama cewa ta fi ƙarfinsu. Daga sun ga abin da ba su gane ba a jikinsu, su sauri su garzaya a wurin ma'aikatan lafiya asibiti, a duba su, a yi musu magani, ba sai abu ya yi nisa ba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu.
To amin amin. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin illolin da kin yin gwaji da kuma rashin neman maganin cututtukan da ake dauka ta hanyar saduwa ke haifarwa rayuwar dan adam.
VOA Hausa a matsayina na yaro mai karancin shekaru, ina muku fatan alheri ku da sauran masu sauraro. Sannan akan tambayar ku kuma ni ban san komai ba, sai dai in jira amsa daga bakin sauran ƴan uwana. Nagode. Sako daga Idris M Idris da Maturu.
Garin tonato ne ka zaki tono wukar yankata. Sako daga Sirajo Muhammad Dangi.
To VOA, mu kam sai dai mu ce muku mun gode da irin waɗannan tambayoyi na ilmantarwa da kuke mana, amma ni kam gaskiya ina jin kunyar wannan tambaya taku, amma zan jira amsoshin ƴan uwana masu sauraro don in ilmanta. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawo Balewa.
VOA Hausa, a gaskiya kunya takan sa mutane su kasa gwaji, ko ba haka bane? Sako daga Malam Ibrahim Zauran tunatarwa.
Cututtuka na yaduwa a jikin ɗan adam bisa gangancin da muke yi ma kanmu, wanda da zaran mutum ya fara ji ba daidai ba, maimakon ya je ya tuntuɓi likita sai ka ga mutum ya nihi kemis. Alhali kuwa wanda ya nihi gurin shi ko maganin ciwon kai bai gama sani ba. Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi.
To ai VOA Hausa, wannan matsalar ku ce domin ku kuka santa. To don haka sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta, ya kuma kawo wa masu ɗauke da ita sauƙi, mu kuma da bamu da ita ya kare mu baki ɗaya. Amin. Sako daga Ahmed India Gashua.
Hakika matakin gwaji abu ne mai kyau ga kowace irin cuta da mutum ke ji ga jikinsa, tun ba ga cutar da ake dauka ta hanyar saduwa ba. Sako daga Aliyu Usman Takalahiya.
Yana sa irin waɗannan cututtuka su rinka yaduwa cikin kankanin lokaci ba tare da an sani ba, wanda zai haddasa mutuwar mutane ba tare da sanin dalilin mutuwar su ba. Jama'a, a rinka gwaji domin takaita cututtukan da ake samu wajen saduwa. Sako daga Nasiru Jafaru daga Shika Zaria, Kaduna, Nigeria.
Zan tsoma baki ne, amma wannan tambayar mai iyali ko mai mata ne kadai ke iya amsa ta. Idan mutum ya ki zuwa wajen gwaji, musamman mata ne da suka yi bariki, kan iya jeho wanda za su aure su a cikin matsala irin cuta mai karya garkuwar jiki ko cutar sanyi. Allah ya tsare mu. Sako daga El Maude Ahmad Zaria.
Gaskiya sakaci, domin yanzu zina ta zama ruwan dare ga blood cancer da dai sauransu. Saduwa ba tare da gwaji ba akwai illa matuka. Sako daga Ahmad Abubakar Biki.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa, wato class, sannan a ƙara ɗaya. To, masu saurare, kamar da muka shaida muku a buɗe wannan shiri, yanzu haka muna tare da Malam Aliyu Musa. Kamar dai yadda kuka sani, makonni uku kenan muna tare da shi, kuma jami'i ne mai kula da yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna. Salamu alaikum Malam Aliyu.
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ina wuni, sannu da aiki, muna godiya sosai sosai. Yawa, to Malam Aliyu, mako ga na uku kenan dai muna tattaunawa da kai, da kwarin harko mun tattaunawa akan irin cututtukan da ake kamuwa da su ta wato yawa ta hanyar jima'i ko saduwa, da kuma hanyoyin da waɗannan, a mako na biyu muka tattauna akan yadda waɗannan cututtuka suke bazuwa. Yawa, to yau muna so mu a makon da ya gabata mun ɗauko batun cewa matasa da dama har ma da manya suna kin zuwa gwaji, kuma akwai ma masu kin neman magunguna ko kuma maganin waɗannan cututtuka. Kuma kamar yadda muka sani, akwai illoli da matsaloli masu tarin yawa da ke biyowa bayan irin waɗannan cututtuka da aka yi fama da su. Ko za ka iya gaya mana kaɗan daga ciki, ko ma gaba ɗayan sun za mu iya ji a nan?
To, akwai matsaloli da illoli da dama da ke biyo baya. Na ɗaya ga mazaje, za ki ga illar rashin zuwa gwaji ko kuma illar waɗannan cututtuka yakan kawo toshewar masu tsara ga macenne ko ga namiji. Sannan kuma ga namiji yakan kawo sankara, wato kaman genital cancer ko vaginal cancer. Kin ga Allah shi kiyaye, babban matsala ne. Yana kuma haifar da ga namiji, zaki ga watan maniyin dinshi zai kasance ba zai iya kyankyace kwan mace ba, sai ki ga an kasance ba a samun haihuwa. Ko kuma ita macen kwayayen nata su mutu, ya kasance zaki ga in za ta yi al'ada ya zo mata ba a daidai ba, kuma ya kasance ya zo mata yana mata zafi kuma ya kwararo da yawa. Yana haifar da haka. Zaki ga kuma a mace tana samun wato cututtukan mara da kumburin mara, shi ma wani babban illa ne da yake kawowa. Za ki ga kuma cewa akwai abin da Bature ke ce ma ectopic pregnancy, wato in an samu cikin ainihin ya zauna a cikin mahaifa, to sai ya koma getan mahaifan ya kawo illa, yakan iya kashe mace nan da nan. Haka kuma shi generally wannan cuta za ki ga yana haifar da watan yana kai ga cewa ana samun HIV, watan ciwon sida, yana kawo sankaran koda da zai shauran su haka.
Lallai akwai matsaloli. Haka kuma Mala Aliyu, akwai jariran da kuma iyayensu ke aihuwa amma da matsaloli. Duk dai sanadiyar irin waɗannan cututtuka yawa.
Kinga ba wai waɗannan matsaloli da illoli ya tsaya ga ainihin iyayen ma'aurata ba ne ko kuma masu saduwa da juna. Ya jariran da suke haifa akan same su da ciwon idanu. Za ka kuma ga an haifi yaro tumbarare wato growth retardation kenan. Kuma za ki ga ana haihuwan yaro da halitta irin kaman a ce halittoci haka congenital malformation an haife shi ko ba hannu ko idan shi a dobe ko kuma ma a haife shi makaho ko ya zo kawai kirbin shi ba numfashi duk irin waɗannan cututtuka sukan kawo wannan matsaloli ga mata kuma babban matsala wanda yake kawo wasu abubuwa da dama. Akwai wani ruwa wanda ake ce mai Bartholin. Wani gland ne, Bartholin gland yake secreting yake wato watsu shi. Shi ke sa dausayi a farjin mace. Ya sa shi yana wato kan wanke waɗansu dattuttuka da ke fita. To in har ma daman akwai ciwon da aka kamu da shi kuma ba a samu kyakkyawan kulawa. To wannan ruwa na iya kamewa. Sai ka ga a koda yaushe. Farjin mace yakan kasance ba wannan ruwan wato ya zama dried up kenan ya zama absent to yakan jawo matsaloli da dama sosai sosai. To a dalilin waɗannan matsaloli da illoli shine kan haifar da abin da ake ce ma consequences wato sakamako a dalilai da irin a dalilan da na shina. So waɗannan dalilan da na shi na ƙididdiga ya nuna cewa a faɗin duniya suna da wuyan shawo kai in sun riga sun faru. Shi ya sa ma ake ce musu consequences wato da na shi na mutum sai ne da na shi na a kansu.
Yau Mala Aliyu, yanzu haka na tabbata masu saurare da dama suna makale da rediyoyinsu suna jin wannan bayani da kake. Me shawararka ga masu saurare bayan duk wannan bayani da kai, kowa ya ji illoli da matsalolin da waɗannan cututtuka ke aiharwa. Me shawararka, wani kira za ka yi wa masu jinka yanzu haka?
Babban kira ita ce ta farko shi ne wannan ciwo da ake samu ta hanyar saduwa jima'i fasikanci ne zina to fa ana ya yaɗa ta kuma ana iya warke ta kuma a hanyoyi akwai hanyoyi da dama wanda za a bi a kariya a kai. Na farko shi ne a rinka zuwa gwaji. Ko mutum ya samu yana da lafiya yana da kyau duk bayan watanni biyu uku ya je a gwada shi ba sai lalle ma yana da alamomin ciwo irin waɗannan ba. Gwaji yana da muhimmanci ƙwarai ƙwarai da gaske. Sannan kuma akwai irin da ake ce ma safer sex watan a kula da yin yanda ake saduwa ko jima'i ta hanyar jima'i ne ta hanyar duk ta wani irin hanya ne ya kasance mutum ya zama yana da riƙon amana ga iyalan shi ko kuma wanda suke saduwa tsakaninsu.
A bar dai shige-shige Mala Aliyu.
Yawwa. Ya kiyaye irin wannan shige-shige. Sannan kuma akwai amfani da kwaroron roba. Shi amfani da kwaroron roban nan da ake ta ilimantar da mutane akwai hanyoyi bakwai da ake amfani da shi. In za a yi amfani da shi a bi ka'idan yanda aka ce a yi amfani da shi. A yi shi yanda ya kamata kuma a kula ana yin shi sosai. Sannan kuma akwai mataki na uku wanda yake yana da sauki amma kuma yana da wuya shine barin jama'in ko saduwa ko fasikanci ko kuma yin zinan kwata-kwata a daina shi. Wannan barin yin jama'i an fi so a encouraging wato matasa wanda ba su riga sun zama suna da auratayya ba to su guje mishi su haƙuri sai lokacin da Allah ya haɗa su da mazajensu ko matayensu to suna iya saduwa. Ko kuma waɗanda suka riga suka kamu da waɗannan cututtuka kuma suna kan magani to shi ƙoƙarin ganin cewa sun guji saduwa da iyalansu ko kuma wa'annan wanda suke saduwa da su ta hanyar wannan jima'i ko saduwa. Don kin ga cewa wa'annan illoli da matsaloli da muka lissafa suna kawo abubuwa da yawa, amma aurata sukan kawo rashin jituwa tsakanin miji da mata. Za ki ga ana aure amma kullum ana cikin fada. To idan ka bibbiya za ka ga ba fada suke yi ba ko wani abu, dalilin cutar ne. Amma an ki zuwa asibiti a gwada, ko shi ya je a ɓoye a gwada shi ya warke ya ƙara dawo mata, ko ita kuma ta je a ɓoye ta gwada ta warke ta ƙara dawo mishi, to sai ka ga ana samun rashin jituwa a auratayya, wanda yake iya kasancewa za a samu saki, wato rabuwan aure kenan. Ko kuma ka ga mace tana aure barkatai, yau ta shiga nan gidan sai ka ga an sake ta, ka rasa dalilin da ya sa, ga ta da kirki da ladabi da biyayya da miji
kuma ga kyau,
to amma kuma sai ka ga an rabu. To irin waɗannan na kawo auratayya barkatai, nan aje can aje nan ai aure aje nan ai aure. Wasunsu kuma za ki ga sakamakon waɗannan illoli da matsaloli na waɗannan cututtuka, za ki ga sun gwammace to su ce tunda ni na samu ba zan shiga duniya, shine za ga waɗansu kuje da yin karuwanci.
Subhanallah. Yau Malam Aliyu ga kira mun samu daga Jigawa, Assalamu alaikum, wake kira?
Alaikum assalam. Halima Jimar Rauki na tare da Ahmad Kafin ta kofar garin Bulangu. To ta kuma wasu local government ta Jigawa Nigeria.
To Malam ya sunan ma?
Ahmad Kafin.
Ahmad Malam Ahmad, yau ga ka ga Malam Aliyu, muna sauraron ka.
Alhamdulillah, wallahi wa dakta fatan alkhairi, kuma alhamdulillah muna jin dadin wannan shirye-shirye naku, sakamakon kuna ilmantar da mu kuma kuna sa wayansu abubuwa ana iya neman rigakafi dan danan su. Sakamakon da yawanci kamar yadda aka faɗa baya, cututtuka hesi ta samun mutane kuma a yi buris ba a zuwa wajen likita, amma irin wannan shawarwari da kuke bamu, mafi yawancin mutane ana zuwa wurin likita daga an ji alamar cuta. To na gode muku, a tashi lafiya daga Ahmad Kafin ta kofar garin Bulangu, kafin wasu lokacin gaman jiha Jigawa Najeriya.
To mun gode kwarai Malam Ahmad Kafin ta. Malam Aliyu, kaji bayanin Malam Ahmadu?
Eh, na ji kwarai da gaske.
Yau ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi akan abin da ya faɗi na nuna cewa yana jin daɗin wannan shiri, kuma suna ƙaruwa da hanyoyin da za su iya bi su kare kansu ko kuma a nemi magani?
Kwarai akwai ƙarin bayani. Kin ga wannan faɗakarwa, kamar yadda na faɗa a wancan shiri namu da ya gabata, mu a nan jihar Kaduna mun yi engaging ma'aikatan rediyo da jaridu kasidu daban-daban, wanda suna taimaka mana wurin ilmantar da mutane ta hanyar rediyo ne, jarida ne, ta kan alamomi cututtuka da dama, musamman ma irin waɗannan cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i, yadda za a kare kai, yadda kuma ake samun su. To kin ga alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske. Sai dai kuma ina da kira ga ainihin su likitoci da jami'an aikin asibiti. Shi kin ga abin da ya sa waɗansu ba sa son zuwa gwaji, ba confidentiality, wato ba sirri. To yana kamata ya kasance idan mutum ya zo dangane da irin wannan cuta, ya kasance sun riƙe sirri da amana, kuma sun yi ƙoƙarin ganin cewa wannan mutumin yana amfani da condom, sannan sun yi abin da ake ce ma contact tracing, wato sun bi kididdiga sun nemo iyalan shi ko iyalan ita wannan mata, domin in ba an musu gwaji baki ɗaya ba, to da fa sauran rigina akwai ba. Sannan akwai abin da muke ce ma counseling.
Yawwa Malam Aliyu, lokaci ya ɗaga mana hannu, muna godiya sosai sosai sosai, mun gode, Allah ya saka da alheri. Masu saurari, iyakacin shirin namu kenan, a madadin duk waɗanda ke wannan ɗaki, Halima Jimarau ke muku fatan alheri, ma'assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.